بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا الله سبحانه وتعالى ليساك هذا مؤمن سافية لهدي شرين لترى قوة جمال الآخرة shikara hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam na 1433 wanda daidai da 20 ga watan 5 shekara ta 2012 wanda ake cewa miladiya kuma darasin mu da zai zama insha Allah na ko karshe ko kusa da karshe abin da ya shafi hijira za mu tashi ina ne ad-dukhul fil madina ko ba mu je nan ba wa qama rasulullah na'am ta ina ce wa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quba arba'ata ayyam nan ne sama kadan wa nazala ta na'am مالم صفي الرحمن المبارك فوري اللي تافن سنة الرحيق المختوم دمكي كارن تاوى ينا سوى ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء النبي صلى الله عليه وسلم يسوكاء قباء أنا سيمة قباء أنا سيمة قباء ديازو العرب سيسنا فأي إن يسوكاء كو جدن متومن دي يسوكاء شين جدن كلثوم ابن الهدم وقيل بل على سعد بن خيثمة وسكم سكتي أجدا سعد بن خيثمة يسي والأول أثبت نفرق ديشي في تبتة ومكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيكما تن علي بن أبي طالب أي بممن تابتي ورضي الله عنه سوى من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا برشي أكن قدا سكو lokacin da ya fito daga makka ba a gaya mana ya suka kare ba didide bayan ya fito kai sun kama shi har sun dake shi da sauransu to daga baya shi ma ya zauna bayan wannan azabtar da shi da suka yi kadan ya zauna bi makkata thalathan kwana uku hatta adda ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam alwada'a har sai da ya bada kayan ajiya التي كانت عنده للناس واتو ودن سكي غريشي سكي ورنسا كو سكي غمان ذا الله صلى الله عليه وسلم وان دا يكي أجي ومتاني تو يسأيا يدو كي دي أبن دا يسان وان النوانني يا كاو أجي غمان ذو صلى الله عليه وسلم سي أجي أكي مسا وان ما نوانني أكجي أكي مسا ديك علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيني يدو كي نوين وان أيكي ثم هاجر sannan ya taka da kafarsa shi Ali ibn Abi Talib radiyallahu an mashiyan akan kafafunsa ala qadamaihi hatta lahiqahuma bi quba shi haka ya tako da kafarsa daga makka har zuwa madina radiyallahu anhu wa arda har ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma Abu Bakar ya same su a quba wa nazala ala kulthum ibn al-hadim shi ma ya sauka inda suka sauka a gidan kulthum ibn al-hadim ma'ana kenan kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga Quba ya shiga cikin garin Madina lokacin Aliyu ya iso tare aka karasa aka shiga da shi wa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya zauna bi Quba arba'ata ayyam kwana hudu al-ithnain wath-thulatha wal-arba'a wal-khamis wato litinin da talata da laraba da al-hamis wayan sune kwanaki guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a quba wa assasa masjid quba a lokacin kuma yasa ta'sisin foundation din ginin masallacin quba aka gina shi wa salla fihi kuma ya salla a ciki wannan masallaci na quba malami ce wa huwa awwalu masjidin ussisa ala taqwa ba'da an-nubuwa shine masallaci da aka yi shi na farko wanda aka gina shi akan taqwa bayan annabci ma'ana shine masallacin farko a duniya masallaci da aka tsara shi a gini irin na masallaci to shine na farko kwata-kwata a tarihin musulunci ma'ana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan zaman da ya yi a Quba shine aka fara gina wannan masallaci wannan masallaci kuma yana nan har yanzu kuma a zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a saurin shekaru da yayi 10 a Madina duk sati ko duk mako annabi sallallahu alaihi wasallam yakan taka a kafa yayi alwala daga gida ya je wannan masallaci na Quba ya salla nafila raka'a biyu kuma har ya ce duk wanda yayi haka kamar yayi umara ne mana ladan mutumin da yayi yayi alwalarsa daga gida a Madina ya kuma tafi masallacin Quba ya salla raka'a biyu to kamar yayi umara zuwa Makka yayi tawafi kamar haka yi mana irin ladan da zai samu kenan wannan abu kuma har yanzu haka yake shi yasa yana cikin abin da mutanen Madina suka saba duk sati duk da akwai sabani akan satin yadda yazo duk asabar ake nufi koko din mako domin lafazin hadisin cewa kullu sabtin kowane sabt to kowane sabt ana itlaqin sa akan kowace asabar ana kuma iya nufin kowane mako yawwa dan haka sabanin fahimtar da suka yi suka halatta da duk lokacin da mutum ya samu dama a sati dai sau daya ya je raka'a biyu a wannan masallaci na Quba zai samu ladan umra insha Allah wannan zama da yace falan ma kana al-yawm al-khamis yawm al-jumu'a kenan yayin da rana ta biyar ta zo wato ran juma'a rakiba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau abun hawa sabi amrillahi lahu da umarnin da Allah ya yi masa domin shi komai da umarnin Allah yake yi kun ga har fitowarsa daga Makka Allah ne ya umarce shi yawwa wa abubakarin ridfahu abubakar yana bayan sa a haye tare da shi wa arsala ila bani najjar a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wa bani najjar akhwalihi nan ce akhwalihi ana nufin wato yan uwansa na wajen uwa danginsa na mahaifiyarsa ai yan nan madina ne yawwa su ne bani najjar sai ya aika musu ya sanar da su cewa to gashi nan fa yana shigowa madina faja'u sai suka zo masa suka same shi mutaqallidina suyufahum suna rataye da takubban su kowanne ya dauko takubin sa dan shirin ko ta kwana kar a taba musu dan su sai ma wannan kun ga wani abu ne daban mai muhimmanci yace fasara nahwa almadinati wa hum hawlahu ya taka ya karasa ya shiga madina suna kewaye da shi wannan riwayar tana nan a cikin sahih bukhari وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف جمعة أكان هنيا تساميشي بيك على ساتكين غريم مدينة بدنس أكانو قبا دا ننن أكوي راتا يميلا ميلاي أكان هنيا دي دي جدن كوك أبيلون سالم بن عوف أنني جمعة تساميشي ما نالو كسين سالة جمعة ياي ينا والنولي فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي sai ya sallar juma'a tare da jama'a a wani masallaci da ke albatinul wadi wannan ya nuna kafin wannan lokaci kafin ya zo wannan lokaci kuma an gina wani masallaci a gurin amma dai ba kafin na Quba ba tunda ya samu wancan sunan shine awwalul masjidin ustisa ala taqwa duk da akwai sabanin malamai akan shin shine awwalul shine ake nufi da la masjidun ustisa ala taqwa da Allah ya faɗi a cikin suratul tauba Quba ake nufi ko masjidin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce kowanne ana nufin sa wancan ya shiga min haythul awwaliyya wannan ya shiga min haythul fadl wato falala dan kowanne an assasa shi akan taqwa dan maganar anan ba maganar wanne aka fara ba to shine anan sai yake cewa yayi sallah ta juma'a a wannan masallaci na Salim ibn Auf fajama'a bihim fil masjid alladhi fi batnil wadi wa kanu mi'ata rajulin lokacin su mutun 100 ne wadanda suka zo daga abin nan suka hadu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutanen da suka hadu a Quba daga sahabbai da wanda suka ji yazo suka zo suka hadu da wanda suka zo daga banun najjar daga cikin gari suka hadu da shi aka dunguma za a koma tare dukkan su 100 ne sannan abin da ya kare kenan da shi dangane da abin da ya shafi zaman Quba shi ma wannan riwayar ya ce ta Ibn Hisham ya faɗa kuma haka Zadul Ma'ad wato ibn al-qayyim shi ma ya kawo ta sai ad-dukhul fil madina shiga cikin garin madina me ya faru lokacin da aka shiga madina yace thumma sara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sannan sai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya kama hanya ya shiga kan hanya tafiya madina ba'da al-jumu'a bayan yayi sallar jumu'a hatta dakhala al-madinata har ya shiga garin madina wa min dhalika al-yawm kuma tun daga wannan rana ne summiyat a baldata yathriba bi madinati ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam daga wannan rana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga to a ranan ne aka sanya wa garin Yathrib da masunan Madina kenan kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mata Yathrib to daga wannan rana aka sama wannan gari suna ya koma Madinatur Rasul sallallahu alaihi wasallam ku duba babu karamcin da yake irin wannan mutane da garin su suka karbi bako kuma suka haƙura ma da sunan garin su ya canza musu shi suka mai da shi sunan garin wato suka dangana wa garin ga shi ya zama cewa madinar ma gaba ɗaya maimakon a ce mata Yathriban ta ko garin mutanen al-Aws wal Khazraj suka haƙura suka ce a sa mata sunan garin manzon Allah birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba ƙaramin alama ce ta imani ba shi yasa wato matsayin al-Ansar abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kadan bane wato girma yana da girma kwarai da gaske shi yasa har yake cewa laulal hijratu lasirtu rajulan min al-ansar shi ba dan hijira ba da na zama ɗaya daga cikin ansar saboda muhimmanci da kuma darajar da waɗannan mutane suke da shi shi yasa kun ga kuma yabanda Allah madaukiye musu wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim ko ta sai ce wa yu'abbiru anha ko yu'abbaru anha bil madinati mukhtasaran amma ana ce mata al madina mukhtasaran duk duniya ba garin da zaka ce masa al madina da larabci ka sa masa alifun da lam banda garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da ka ce al madina to ba wani garin kuma mai wannan sunan ana ce masa haka ne ikhtasaran wato dan a takaita sunan amma asali cewa ake madinatur rasuli sallallahu alaihi wasallam birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan takaitawa tunda dan adam kullun yafi sanya fadi abu da sauri kalma daidai sai ake cewa al-madina wannan kuma ya wadatar yace wa kana yawman mashhudan aghar rana ce da aka shaideta kuma mai haske ma'ana ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga madina madina ta yi hasken da bata taba irin sa ba yace faqadir tajjatil buyut wassikaku bi aswatil hamdi wattasbih wato gidaje da hanyoyin garin gaba daya irtajjat sai da suka raurawa saboda sauti na alhamdulillahi da kuma subhanallahi jama'a sai alhamdulillah ake subhanallah ana takabbara allahu akbar وتغنت بنات الانصار بغايه الفرح والسرور سنن يتي بنات الانصار يماتن الانصار سكاي واقا بغايه الفرح واتو مرنا مي تسنني ده فرين تشكي سنا wannan waka طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع wannan abin da ya ambata kenan anan didda makasa yasa wani ta'liqi yace raja ibn al-qayyim ko rajaha ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya rajaha an hadhihi al-abyat unshidat inda marji'ihi sallallahu alayhi wa sallama min tabuk ibn al-qayyim ya rajaha cewa wannan baitoci an yi su ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo daga yakin tabuka wa wahima man yaqul wanda kuma yake cewa inna ma kana zalika inda maqdamihi almadina ko wahama kai wa wahama man yaqulu yace duk wanda yace wannan waƙoƙi an yi su ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo madina lokacin hijira daga makka yace yayi wahami ma'ana wahami ne ba daidai bane waɗannan waƙoƙi an yi su ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga tabuka wannan ya faɗa a zadul ma'ad sai shi kuma ya ci gaba da cewa walakin ibn al-qayyim lam ya'ti ala hadha at-tawhim bi dalilin yashfi, sai dai ce amma ibn al-qayyim bai kawo wani dalili da zai gamsar ba akan wannan cewa kuskure din ne. Wa qad istanbata al-allamatu al-mansur furi min isharatin wa tasrihatin suhufi anbiya'i bani isra'il, wani malam al-mansur furi a yayi istinbati daga isharori da kuma tasrihi na littattafan annabawan banu isra'ila anna hadha hasala inda maqdamihi sallallahu alaihi wasallam al-madina, cewa wannan abu ya auku lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina. Wa huwa istinbatun qawiyyun, malam yace istinbati ne mai karfi. Wala yastab'idu an yakuna, wala yustab'ad an yakuna an takuna hadhihi al-abyat unshidat fi al-mawqi'ain, yace kuma ba zai ba wani abu ne mai nisa ba a ce waɗannan baitocin an yi su sau biyu lokacin da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a madinan daga makka da kuma lokacin dawowarsa daga tabuka. Mun fahimci abin da yake nufi? To amma malamai da suka bincike akan wannan matsalar su ma sun ce masa Allah gafarta malam Mansur Furi abin nan naka ba haka yake ba, kasancewar in an bi riwayar asali riwayar kanta bata inganta ba, riwayar ta hanyar isnadi da wannan cewa an yi waɗannan waƙi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina daga makka a lokacin hijira, riwayar ba ingantacciya ba ce. Akwai ambaton abin a sahihul bukhari amma ba tare da ayyana lokacin hijira kuma ba tare da baitocin ba. A riwayar tirmidhi kuma ta tabbatar da nassi ƙuruƙuru cewa lokacin dawowa daga tabuka ne, don haka ba magana ibn al-qayyim ba ce magana tabuka ne. Akwai riwaya a sunan tirmidhi da ta zo da maganar lokacin tabuka ne. Sannan ibn hajar al-asqalani akan wannan riwayar yana cewa wa huwa sanadun mu'dal, sanadin da yazo da wannan cewa an yi wannan baitoci lokacin shigowar annabi sallallahu alaihi wasallam a madina lokacin da yazo hijira, sanadin sa mu'dal ne. Mun ce mu'dal shine isnadin da aka sami wato faduwar masu riwaya biyu ba a, wato ko sama da biyu a jere, wato mai riwaya daya ko na biyu sai bai faɗi wanda ya gaya masa ba, sai tsallake ya faɗi wani daban wanda a tsakaninsa ya saki mutum biyu ko uku a jere kuma, to shi ake cewa a sanadi mu'dal kuma da'ifi ne. Na fata mun fahimci abu. Yawwa, shine sai yake cewa wala alla zalika kana fi qudumihi min ghazwati tabuk, inji ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari. Kaga ashe ba maganar ibnu qayyim ne kawai wannan maganar ba, ibnu hajar ma ra'ayinsa kenan. Da fatan mun fahimta. Sannan kuma malamai da masu na ambata cewa saniyatul wada kofa ce ko wani tudu ne na shigowa madina, amma ta bangaren sham ba ta bangaren wato kudu ba, ta bangaren arewa ne. Idan mutum ya dawo daga sham zai zo madina, nan saniyatul wada ita ke, ba daga hanyar madina ba, duk da wasu sun faɗi cewa akwai a hanyar madina ɗin. A takaice dai wannan ba wasu abubuwa ne masu wato muhimmanci da yawa ba, har wani malami da ya bincike akan wani abu yana cewa hatta riwayar cewa an zo da kiɗa da duffi da alhan, sun ce malam Ghazali ne ya ƙara wannan lafuzan guda biyu da duffi wal alhan ɗin a cikin wato riwayar, shi yasa har aka sami maganar kiɗa ɗin a wannan gun, tare da cewa kiɗa ga mata lokacin ranar Idi da lokacin biki duk ya halatta, wannan ba rikici a kansa, amma maganar cewa wannan ɗin an yi shi haka shine kawai ake magana a kai. Yawwa, abin bai inganta ba. To Allah ya kyauta. Yace wal ansaru, su mutanen ansar wa in lam yakunu ashab tharawatin ta'ilatin, duk da cewa mutanen Madina ba su kasance masu dukiya ne mai yawa ba, illa anna kulla wahidin minhum kana yatamanna an yanzila ar-rasul sallallahu alaihi wasallama alayhi, sai dai kuma kowanne ɗaya daga cikinsu a ranar nan yana fatan ina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a gidansa. Fa kana la yamurru bidarin min duril ansari, ya zama cewa ba zai wuce wani gida daga cikin gidajen mutanen Madina ba, illa akhadhu khitama rahilatihi, sai kowa ya kama linzamin abun hawarsa, wato kowa sai ya kawo hannu ya sa hannunsa yana jan linzamin بسم الله تفضل عندي انزل عندي يا رسول الله هو انا فدي wannan halumma ila al adadi wal uddati was silahi wal man'a ko haka yake fadi yana cewa taho ya rasulullahi ka zo wurin adadi mai yawa da tattali mai yawa da makami da kuma karfin da zai tsare ka ko abin da yake fadi kenan kaga kwadayin kowa yana son ya samu alheri fa kana yaqulu lahu to daga cikin hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna mana wato babu wani mai dan adam da yake jagoran mutane ya iya shugabancin mutane irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi shi ba kuma ya iya tafi da jama'a da surar da kowa zai ji cewa shi nasa ne kowanne dan adam ba zai ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi watsi da shi ba dan haka da yazo ana ce masa bismillah shigo ga gida ga masauki ga kaza da kaza wato Allah madaukaki sai ya bashi wata hikima sai ya rika ce musu a ku saurara ita wannan dabba an bata umarnin inda zata haka shikenan ya fidda kansa da a tuhume shi da cewa yayi son kai ya zabi wani bai zabi wani ba ko ba haka ba tunda alherin nasa kowa kwadai yake same shi yawa to shine sai yake ce musu khallu sabilaha ku kyaleta shine ma'anar khallu sabilaha ku rabu da ita fa innaha ma'muratun ita wannan dabbar da kuka gani Allah ya bata umarnin inda zata shikenan kaga kowa sai ya zuba ido kuma ya ga sarautar Allah Allah shi ba dama a ce masa me yasa kai haka ko ba haka bane yawa shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani idan saboda rashin sanin girman sa a farkon lamari ila ya ce masa me yasa annabi bai zabe ni ba ko da bai fada ba la Allah ya bar wani abu a zuciya duk ko wanda ya kullaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciya da wani abu to kuma kun ga hatsari ne ga addinin sa ko ba haka bane to dan ko dan taimakon mutane akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai zabi gidan wani din ya ce nan zashi ba a yace falam tazal sa'iratan bihi yayi ta tafiya bata gushe ba tana tafiya da shi ita wannan taguwa hatta wasalat ila mawdi'il masjidin nabawi liyau sai da bata gushe ba tana tafiya tinkis da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akanta bata tsaya ba sai inda wurin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yau din nan yake sai nan ta je ta sunkuya ta zauna nan ne masauki fa barakat sai ta sunkuya ta durkusawa ta raƙumi haka ake kiransa baraka an gane fa barakat sai ta durkusa a nan wurin walam yanzil anha annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai sauka ba hatta nahadat wasarat qalilan ya zauna a kanta bai sauka ba dan ya tabbatar da abun yadda Allah ya bada umarnin sai da zabura ta sake tashi wasarat qalilan tayi tafiya kadan thumma altafat sannan sai ta waygo sai ta juyo bayan ta yi gaba kadan sai ta juyo kuma waraja'at ta sake dawowa fa barakat fi mawdi'iha ta sake durkusawa a wannan wurin da ta durkusa da farko al-awwal wannan ya nuna kun ga maganar kokonto kuma babu yawa tunda hatta tashi ta matsa ta yi gaba sai ta sake dawowa kai wurin fanan din ne da inda kika fara sunkuyawa din yawa wannan ku gano kuma hakika lalle da umarnin Allah ne a subhanahu wataala fa nazala anha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga kan taguwar wa zalika fi banin najjar wani iko na Allah kuma sai zama nan din inda ta sunkuyan ashe area gidajen banin najjar ne shi ma banin najjar su ne mai suwaye kawunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yawa yukrimuhum bidhalika gashi Allah ya bashi damar ya girmama ƴan uwan nan nasa da wannan dangin mahaifiyarsa ne sallallahu alaihi wasallam faja'ala an-nasu yukallimuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nuzuli alaihim su din ma sai suka zo kowa na cewa ya rasulullahi sauka wurin mu kowa na kiran sa ga gida ga masauki bismillah na'am mun tsallake aha na'am yace wadhalika fi banin najjar ko yace wannan inda ya sauka a banin najjar akhwalihi sallallahu alaihi wasallam kawunan sa wa kana min tawfiqillahi laha daga gamdakatar din da Allah ya yi wannan taguwa shine a ko kuma kai ga ita wannan kabila ta banin najjar Allah ya sa ta samu wannan gamdakatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a daidai gidajen ta ف فإنه أحب أن ينزل على أخواله دا ما كان شي yana so ya sauka a gurin kawunan nasa din domin shi mutum duk inda ya kai kar ya manta dangin sa na jini ina fatan fahimci wannan abu kuma ina ga cikin hikimar da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya umarce shi har yanzu cewa lokacin da awannan yace masa wa anzir ashiratakal aqrabin mun karanta duk a baya ko duk saboda muhimmancin me ka sami danginka na jini su fara karbar abin da kake tafi da shi wannan akwai taimako a ga tafiyar da awar kuma sannan su din ka ba su muhimmanci a matsayin cewa danginka ne domin mutum baya watsi da danginsa muddin dai za su karbi abin da zai kira su zuwa gare shi don haka shi kansa yana sha'awar a ce ya sauka a wurin waɗannan ƴan uwa nasa saboda kyautata alaƙar zumunci da take tsakaninsu yukrimuhum bidhalika dan ya girmama su da wannan faja'ala an-nasu yukallimuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka dora suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna roƙon sa kafin nuzuli alaihim zai sauka gare su wa badara abu ayyub al-ansari sai abu ayyub al-ansari ya gaggauta ila rahlihi ya sauri ya kama wannan abun hawar ita taguwa din fa adkhalahu ya dauko kai kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dake kan ita taguwar ya shigar da shi gidansa kawai nan da nan ana ya wannan najawa kawai sai dauka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shigar da shi cikin gidansa Allahu akbar wannan yana tuna min wani abu na shi Abu Ayyub al-Ansari ya sami wata rana ya sami wani bangare na gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Ibn Hajar ke fadi a cikin Fathu Abin al-Isaba a tarjumarsa yake cewa ya boye wannan gemun har sai lokacin mutuwarsa yace a sa shi tare da shi a cikin kabarinsa gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Anas ya taba samun shi ma wani sirrin gashi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarin ya kira wani daga cikin sahabbai lokacin yana kwance ba shi da lafiya shi ma yace kama harshe na ka daga sai ka cusa gashin a ciki yadda ba zai hadiye ba ya aka bude harshen sa aka sa gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin harshen sa yace to ku bani haka Anas ibn Malik kenan shi ma da haka ya bar duniya da wannan bangare na jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dama yutabarraku bihi shi ana neman tabarruki da jikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma amma wannan abu shi kadai ya tsaya kansa bayan sa babu wani sahabi da ya taba tabarruki da Abu Bakar ko ya taba tabarruki da Umar ko ya taba tabarruki da Uthman ko ya taba tabarruki da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu duk duniya ba ai wannan ba a zamanin sahabbai dan haka malamai suka tabbatar da cewa wannan abu babu kiyasi a cikin sa ba a kiyasin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kiyasin wani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wani ma saboda darajarsa salihin bawan Allah ne ai waliyin Allah ne to shi ma a rika shafar jikinsa a tsinki gashin jikinsa a yi kaza da shi wannan babu yawwa akwai littafai da malamai suka rubuta akan wannan mas'ala ta tabarruki kuma sun kwalkwale mas'ala sun yi bayani sosai abin da ya halatta a ciki da abin da bai halatta ba ana tabarruki da lokutan da Allah madaukaki ya sa musu albarka ana tabarruki da kwanakin da Allah ya sa musu albarka da wuraren da Allah madaukaki ya sa musu albarka duk inda aka ambaci albarka domin shi maganar albarka nassi ne ke zuwa da shi yawwa shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba dayansa da jikinsa da maganarsa da duk abin da duk albarka ce shi yasa kaga in yana tofar da yawo suke kokowa kowa ya sa mayafinsa ayi a ciki dan ya lashe ku duba ku gani yadda suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan sahabbai din yawa ashe kenan shi wannan abin ya shafa bayan sa babu wanda ya cancanci ayi masa wannan abu babu kiyasi a wannan babin yawa to shine shi Abu Ayyub al-Ansari nan da nan ya fusgi kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar idan a zamanin yanzu ne a ce ya kama jakar sai ya shiga da ita cikin gidansa yawa faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kyawun halin sa sai yake cewa ya kulu sai rika cewa al-mar'u ma'a rahlihi mutum yana tare da kayan sa ne ma'ana kenan yana gaya wa sauran jama'a to shikenan sai ku hakura inda kayana suka riga suka shiga to ni ma nan zan shiga ma'ana tunda wannan ya riga ya dauki kayan ya shiga da su to al-mar'u ma'a rahlihi shi mutum yana tare da kayansa ne duk inda kayan nan suka shiga to nan zai shiga shikenan sai a kyale shi shine ya shiga gidan Abu Ayyub al-Ansari waja'a As'ad ibn Zurara ai mun san As'ad ibn Zurara ko domin manta sunansa ba a baya can lokacin al'aqaba da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawagar da taje masu da'awa a Madina kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hijira kun manta ko yau wato As'ad ibn Zurara yazo fa akhadha bi zimami rahilatihi shi kuma ya kama wannan shi zimami wato akalar raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dauke ta shi kuma fakanat indahu tana wurin sa shi ma ya boye ya hana kowa Allah dai ya saka musu da alheri wannan yana nuna matukar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗannan bayin Allah suke yi san sa da san addinin sa san jikin sa san rayuwar sa san tafiyar sa san maganar sa duk abin da yake yi waɗannan bayin Allah shine ihtimamin su shi yasa zaka samu mutumin da a cikin su zai rabu da komai nasa duk suka rabu da dukiyar da suka mallaka da ƴaƴansu da matansu kai har a ce an samu a cikin su wanda zai zo ya ce zai kashe mahaifinsa saboda kiyayyar da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san imanin waɗannan bayin Allah ba imani ne na wasa ba to shine sai ce wa fi riwaya ce Anas ibn Anas inda al-Bukhari a riwayar Anas a wurin Bukhari yadda ya ruwaito qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyu buyuti ahlina aqrabu at wanne gida ne daga cikin gidan yan uwanmu yafi kusa ma'ana da ya tsaya a wurin nan a wata riwayar abin da ya tambaya shine gidan waye yafi kusa ahlina nan yana nufin mutanen Madina ansar baki dai da suka zo taren sa a kuma nan banun Najjar din da suka tsaya sai yake cewa wanne gida ne yafi kusa da ni yanzu a inda nake yanzu kaga dai duka saboda me saboda ya kauda a ce yayi son kai yaje gidan wane bai je gidan wane ba yawa sai aka kiyasa sai aka faqala abu ayyub sai abu ayyub yace ana ya rasulullah gidana ne yafi kusa hadhihi dari ga gidana nan dab da inda kake dinnan wa hadha babi kuma ga kofar nan tafi kowace kofa kusa da kai yau kaga ya nuna ne kenan wancan abin da aka faɗa a wacce riwayar ba wai azarbabi yayi da ko kayan a ya shiga da shi gidansa ba sai da akai wannan kamar yadda zo a riwayar bukhari mun fahimci abu yawa qala sai yace fantaliq sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan fantaliq jika fa hayyi lana maqilan jika kinsa mana inda zamu yi baccin rana shine ma'ana maqilan yawa qailu daga qailula mun san qailul ko qailula shine baccin rana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a gajiye kuma dama yana cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya saba ta yau da kullum a yin wannan bacci na qailula da ake ambata kuma yakan yi shi ne kafin azhar kafin azhar duk da yanzu a zamanin wannan lokacin ya koma a gun larabawan ya koma bayan azhar ko saboda aikace-aikace har yanzu ha ga cewa an saba duk gari gaba ɗaya sai ga gari shiru bayan azhar sai yan kaɗan ba wai kwata-kwata ba amma mafi yawan mutane musamman mai dawowa daga ofis da kasuwa za a rufe gaba ɗaya ka gaba kowa kowa ya rufe shagonsa ya tafi ya kwanta ya bacci rana sai sallar azhar kuma a tashi wannan baccin a wurin likitoci suna cewa yana daga cikin baccin da ke ƙara mutum lafiya in ya zama cewa ya saba da yin sa koyaushe yana ƙara masa ƙarfin yin iyamul laili da daddare saboda yayi wani bacci da rana kuma hutun yana ƙarfafa masa in ya tashi bayan la'asar mai karatu ya samu ƙarin lokacin jin daɗin karatu ƙwaƙwalwarsa ta samu hutu yana da dai muhimmanci mu yanzu nan ba mu saba ba ko kusan ma ka ce ba zai yiwu ba to kana abin nan ina mai sani za ka ji almajiri ya fara bara musamman a cikin gari kake in ya kwalla baran nan ko mai talla ga rogo ga wane ne dole ka tashi to Allah ya kyauta to shi ne ke cewa qala quma ala barakatillah sai ce to ku miƙe ku tashi ala barakatillahi ku shigo wannan ya abin da ya faɗi kenan akwai cikon abin da ya shafi zamansa a gidan Abu Ayyub al-Ansari da malamai suka kawo riwayoyi musamman a kissar ko a tarjumar shi Abu Ayyub al-Ansari din gidansa ya kasance bene ne shi Abu Ayyub al-Ansari annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabi ya zauna a ƙasa saboda sauƙin baki za su riƙa shigo masa lokaci-lokaci Abu Ayyub al-Ansari ya dage sai dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau sama saboda yace shi ba zai iya hawa sama ya kwanta a ce Annabin Allah yana kasansa ba shi gaskiya ba zai iya samun nutsuwa da kwanciyar hankali a ce gashi a saman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya dage akan hakan to ya zama cewa dakin ya koma can gefe baya kwana daidai setting inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake har wata rana ruwa ya zube a saman yana gangarowa ana sanyi mayafinsa kuma guda ɗaya shikenan ya dauko shi ya sa mayafin nan a cikin ruwan saboda ya tsane ruwan kada ya gangaro ya taho ya diso kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wato yadda yake girmama annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ba'da ayyamin bayan wasu kwanaki wasalat ilaihi zawjatuhu saudatu matarsa sauda ta iso zuwa gare shi ma'ana ita ma ta yi hijira domin san sauda ya aure ta bayan khadija ta rasu ko yawwa sannan aka daura auren Aisha amma ba a tare ba dan haka kun ga ba ambaci Aisha cewa ita ma ta zo ba domin tana gidan babanta yawwa sai sauda ta zo wa bintahu da kuma ƴaƴansa guda biyu wanda lokacin suna nan da rai wato wanda kuma suna gida kai a lokacin ba aurar da su ba da Fatima da Ummu Kulthum radiyallahu ta'ala anhuma waɗannan ƴan mata guda biyu ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare suka zo da Sauda suka yi hijira wa Usama ibn Zaid da Usama dan Zaid mun san shi kuma matsayin sa shi ma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ko yawwa intaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maula ne wa Ummu Aiman da Ummu Aiman wa kharaja ma'ahum Abdullah ibn Abi Bakr bi iyali Abi Bakr Abdullah ibn Abi Bakr wancan mai taimaka musu din nan can ko ba kuma tashi ba lokacin hijira shi kuma sai ya taho da iyalin Abu Bakr gaba daya yace wa minhum a cikin su akwai Aisha wa baqiyat Zainab inda Abi al-As Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma ta zauna tana tare da mijinta Abu al-As ibn al-Rabi shine mijinta dama lam yumkinha min al-khuruj shi bai bata dama ta fita ba hatta hajarat ba'da badrin har sai bayan yakin badar ta hijira ita Zainab mun fahimci wannan wannan yana bada labarin gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam yadda hijirar ta kasance qalat aisha aisha take cewa wa qadimna al-madinata mun shigo madina wa hiya awba'u ardillahi tace tana cikin a lokacin da muka zo madina da aka yi hijira madina tana cikin garuruwa mafi yawan annoba shine awba'u daga alwaba wabai gari mai yawan cuce-cuce akwai cututtuka da yawa ana yawan zazzabi da cututtuka da iri-iri fakana buthan yujri najlan a lokacin nan wadin buthan ko tafkin sa ko kogin sa yana gudanar da najlan ruwa mai fadi in an ce najlan ana nufin ma'an wasi'an wato kogin yana da fadi haka yake kwararowa ai ma'an ajinan ta fassara shi kuma da cewa abinda ake nufi ma'an ajinan ko kuma mai riwaya ya fassara ai mutaghayyiran ma'ana kasancewar wannan wadi na buthan da ruwan da ke fitarwa yana fitar da wani ruwa haka gurbatacce wanda yakan sabbaba a samu cuce-cuce shine Aisha take bada labari mun fahimci abin yau shine yake nufi da najlan ai ma'an wasi'an wanda yake fihi nazzu a cikin sa akwai abinda ake cewa annaz annaz shine gurbace-gurbacen da ke fitowa tare da ruwa in yana bubbugowa ko yana zubowa to wannan ya haifar da akan sami cuce-cuce ajinan nan ana nufin mutaghayyiran kamar da malama suka fassara a riwayoyi din wa qalat sai take cewa lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo almadina wu'ika abubakar wa bilal da abubakar da bilal suka yi wani ciwo shine wu'ika wa'ak ana nufin ciwo jinya rashin lafiya yawwa fadakhaltu alaihi ma sai na shiga gare su zazzabi ne ya kama su da ake yawan yi a madina a lokacin fa kuntu aisha sai tace sai na ce ya aba kaifa tajiduk ya babana ya ka samu kanka ma'ana ya ka kare ji ya jikin naka wa ya bilal kaifa tajiduk ya bilal kai ma ya jikinka qalat sai tace fa kana abubakar idza akhadhathu al-humma sai annabi shi abubakar idan wannan zazzabi ya kama shi sosai ya kulu yakan ce a wasu baitocin waka yana cewa kullum ri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na'lihi ma'ana kullu mri'in duk wani mutum musabbahun ai ma'tiyun bil mauti sabahan mutuwa tana zuwa masa ne sabahan shine ma'anar wannan musabbahun ai ya'tihi al mautu sabahan mutuwa takan zo masa fi ahlihi da safe wal mautu adna min shiraki na'lihi mutuwa kuwa kusa take fiye da igiyar wato takalminsa ko dan uwan takalminsa wa kana bilal shi kuma bilal idza aqla'a anhu idan zazzabin ya dan saukaka masa shine aqla'a anhu ya dan saurara masa yarfa'u aqiratahu sai ya daukaka sautin sa aqira nan ana nufin sauti asalin kalmar aqira ana nufin a kafa yankakkiya saboda masal ne wato karin magana ake cewa ko shine masal karin magana ne a dacin larabci an samu wani mutumi kafarsa ta lalace da yi wani ciwo sai aka yanke kafar sai ya rika daga kafar wato gundulmin kafar yana dorawa akan ɗaya kafar yana ihu yana daga sautin sa can a jahiliya ne to shine ake cewa rafa'a aqiratahu asalin aqira ita ce kafar yankakkiya to amma sai ya zama me karin magana ne ga sauti idan mutum ya daga sautin sa yayi kururuwa sai a ce rafa'a aqiratahu to nan shi bilal sai rafa'a sautahu shine abin da ake nufi yaqulu yana cewa ala laita shi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idhkhirun wa jalilu wato ala laita shi'ri ina ma dai a ce hal abitanna laylatan zan kwana wani dare biwadin a wani wato wadi shine kwari wa hawli a kewaye na kuma a sami idhkhirun a sami isan idhkhir wa jalilu da itan jalil shi kuma aljalil suna ce masa athumam suna ce nabtun da'ifun wani dan tsiro ne mai rauni wanda ba shi da karfi nan da an take shi ke lalacewa kamar ma'ana dai ciyawa a ce a kewaye na akwai idhkhir akwai ciyawa idhkhir ai kun san shi kun karanta a hadisi ana amfani da shi ai rufin wato daki da shi a zamanin da a can yawwa to sai sai ina ma ya samu inda wani wadi yake da zai ji idhkhir idhkhir kuma an fi samun sa a can areaar maka yace wa hal aridna yawman miyaha majannatin ana cewa majanna ana cewa mijanna amma majanna an afsah kamar da suke fadi majannan mawdi'un qaribun min makka wani wuri ne shi ma kusa da makka ma'ana yana alhini ne na rabuwa da makka yanzu da ciwo ya same shi ya san a makka zaman su lafiya babu irin wannan zazzabi duk wannan yana tabbatar da maganar Aisha ne cewa garin akwai zazzabi da ake kuma zamu ji abin da zai faru na fata muna fahimtar abin shine shi bilal yake wannan waƙe yake cewa wahal aridna yawman wahal aridan kai wahal aridan yawman miyaha majannatin wahal yabduna li shamatun wa tafilu a sai yake cewa shin zan gangara wata rana in samu miyahu majannatin ruwan da yake kwarin majanna wato area majanna gari ne ko wani wuri ne kusa da makka wahal yabduna shin wuraren nan za su bayyana li gare ni wani wurare guda biyun nan shamatun wa tafilu duwatsu ne guda biyu a wajen makka sunan su kenan su kuma zai ce ina ma zan gansu kun ga wannan waka ce ta mutumin da yake wato alhinin rabuwa da garinsu to wannan lokacin da ya faɗi wannan qalat aisha aisha take cewa faji'tu rasulullahi sai na zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhbartuhu sai na bashi labarin shi to abubakar fa da bilal kaji kaji ba su da lafiya kuma ga ma irin abin da suke cewa فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يكي سوى اللهم لعن شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء يا الله كتسيني وشيبة ابن ربيعة كتسيني وعتبة ابن ربيعة كتسيني وأمية ابن خلف كما يدسك في الدمودة قلن مزوى قلن وباء قلن ليكي أقوي وانا إلن شو تشوتي من في الجنة يوى ثم قال رسول الله سنة سيمن ذا الله كاقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضد زمن مدينة ينسى مكة كما هكذا مني فشينا سيقال ساكم يكتوى اللهم حبب إلينا المدينة فجوا واتو عدلتي كما نمن ذا الله صلى الله عليه وسلم بعد ضد وانسان أبن ديفة سيش يا الله كسو يد مدينة أزوتي يرمو كسا مملك أجي منا سم مدينة كحبنا مكة أو أشد إلن سند مكي ومكة كوفي يد حكا ya zama muna san madina kamar yadda muke san maka ko ma fiye da haka wa sahihha ya allah ka inganta ta ma'ana ka sa ta mai lafiya nan sihha nan yana zancen maganar lafiya ne saboda ana magana ne akan wabai ko yauwa ya Allah ka sanya ta zama gari mai lafiya wa barik fi sa'iha wa muddiha ya Allah kai mata albarka a sa'inta da mudinta sa'i mudin nabi hudu ko mun san sa'i muddiha kuma wannan shine mudin nabi ma'ruf wan qul humaha ya Allah ka dauke zazzabun madina faj'alha ka kai shi can bil jufa ka kai shi jufa a kai shi jufa jufa kuma jeji ne ba garin wasu bane ballantana a ce yayi musu addu'a an kai musu zazzabi ko jeji ne ma'ana a dauke zazzabin nan da yake damun mutane daga madina a kai shi garin jufa ko kuma jejin jufa mun fahimci abu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'ar wannan riwayar kuma tana cikin sahihul bukhari wa fi istijaba wa qad istajaba Allah du'aahu sallallahu alaihi wasallam kuma hakika Allah madaukaki ya karbi addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam fa uriya fil manami sai aka nuna masa a bacci duk wannan naga bai kawo wata ishara ta inda ya dauko wannan magana ta sa ba naso aga in ga isharar da yayi dan a binciki ingancin wannan riwayar dan abin da yake cewa shine Allah madaukaki ya karbi addu'a dama wannan kuma ba shine magana ko kwantan ba Allah madauki hakika tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roke shi Allah zai karba insha Allah yawa to yace an nuna masa a bacci annam ra'atan sauda'a wai wata mata baka sa'iratar ra'si kanta ba komai gashi a waje kharajat min almadina ta fita daga madina yayi mafarki sai ga wata mata baka kirin ta fita daga garin madina hatta nazalat bil mahya'a hatta sauka a mahya'a wa hiya aljufa mahya'a kuma shi ake ce ma jufa yawa wa kana zalika ibaratan an naqli wabail madina wannan tafsiri ne bayani ne na wancan abin da ya roka cewa a dauke zazzabin madina a mai da shi a can to sai mafarki ya ga wata bata baka ta tashi ta yi can ta kuma sauka a wannan wuri mun gane wannan wa kana zalika ibara an naqli wabail madinati ila aljufa wa bidhalika istaraha almuhajiruna amma kanu yu'anuna min shiddati manakhil madina da wannan ya zama cewa almuhajirun istaraha sun huta amma kanu yu'anunahu daga abin da suke fama da shi min shiddati na tsananin manakhi almadina wato yanayin garin madina manakh ana nufin yanayi yanayin wato gari climate ko weather yawa ila huna intaha bayanu qismin min hayatihi sallallahu alaihi wasallam malamin yace to anan ne wani yanki babba na abin da ya shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba'da nubuwa bayan annabci anan zai tsaya yace wa huwa al-ahdul makki shine abin da ya shafi bayanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a makka mun gama da shi kenan yanzu wa fi ma yali nan kuma abin da zai zo gaba nuqaddimu bil ijazi a takeice zamu gabatar muku ahdahu al madani rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama a madina sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da malamin ya kawo kuma nan zamu tsaya insha Allah mako na gaba kamar da nayi mana alƙawari insha Allah zamu tattauna fa'idoji da darussa da za a fahimce su daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku bincike kowa ya koma ya murajaar tunda duk kuna da littafin ko yawa ya zama mana an fitar da fa'idoji da yawa kowa ya koma ya murajaa da abinda zan faɗa da abinda za ku ƙara kowa ya kwakwalo la Allah wani ya gano abinda ban gano ba dan dai mu samu kamala duk sai mu karu da fa'idoji masu yawa insha Allah ina fara muku insha Allah eh wa ina nufin kowa ya koma ya karanta littafin babin hijira ɗin da muka karanta tun daga farkon sa har zuwa ƙarshe ka karanto har zuwa inda muka tsaya yau ɗin nan ka fitar mana da abinda ka fahimta na fa'ida ba wai sai ka rubuto shafuka da yawa ba kawai layi daidai fa'ida ɗaya ta biyu ta kaza an fa'idanci da kaza an fa'idanci da kaza wannan hanya ce insha Allah da za ta taimaka mana wajen zaunar da waɗannan abubuwa da muka karanta bi idnillahi a kwakwalwar mu Allah ya samu dace na'am 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 kidan biki hatta kidan kwariya dinnan da mata suke yi in su kadai za su kai su a cikin gida ya halatta lokacin biki yawa wannan shine kidan mu na al'ada a gumba Hausa iya na mata kidan kwariya dinnan da suke lokacin biki ba wanda ya hana shi kamar yadda zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su suka yi na duffi dinnan da duffi suka yi
yawa kuma idan ya zama al'adar mutane ba dufin bane baka cewa dole sai an je an nemo dufin sai shi za'ai dan ba ibada bace ina fata mun fahimci abu yawa harka ce ta al'ada amma sharadin sa shine ba namiji a ciki yawa ba raye-raye da mun motsa jiki yawa dan su ba wannan suka rika yi ba yawa yanzu ko za ka ga mata suna ta tika rawa a bakin titi wannan duk haramun ne yawa haramun ne wata mace ta leko waje ta yi rawa a cewa ai biki ake yi wannan haram in an ce haram haram din da za a rubuta miki zunubi yawa ba wanda ya halatta wannan wancan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari wani lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dare wata ran Abubakar yazo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu shi suna wannan kidan suna kada duffin kuma suna waka har ya hana yace ya Annabi yana nan za ku kawo shi dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale su lokacin Idi da irin wannan abu ba komai sai abun su yawa tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari ai wancan akwai zafin kai kai ka zo ka ce ba za a yi ba na fatan fahimci wannan yau dan haka abin da ya shafi Idi ranar Idi bikin sallah da kuma bikin aure shi kadai yawa banda wani bikin da bai halatta ba iya wannan shi aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su damar su yi wannan abu amma ya tsaya iya abinda mata suke yi ba maza a ciki kuma iya kidan wannan na al'ada ba kuma music za a je a dauko na turawa ba dan shi ma ba namu bane an fahimci wannan yawa wannan shi ma haramun ne da kuma abubuwa ne da za su jawo cakudin maza da mata a zo a yi ta fasadi wannan babu wanda ya halatta shi na'am na? Eh, ta me? Wace waƙar? Eh, na'am. A sake fassarawa? Tayyib, inda yake cewa kullu mri'in duk wani mutum na Abubakar kenan. Na'am? O tala al-Badr, ai mun yi wannan ko? Ko ban fassara ba? Aha, tayyib. Tala al-Badr fassara ta ita ce tala al-Badr alaina. Nan ce al-Badr shine wata lokacin da ya cika. Kasan yana jariri haka yake ya kai kai ta haka ko a hankawa ne ki suna tafiya kuma yana ƙara kamala yana ƙara kamala to inda ya ci kashi ne ake ce mu al-Badr kuma yafi haske matsayin da yafi haske shine wannan to shine suke cewa qala al-Badr alaina wato wannan wata ya tsinkayo mana ya hudo mana ya zo mana suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hasken sa min saniyatil wada daga tudun al-wada ana cewa wurin saniyatul wada saboda idan mutum zai tafi wani wuri daga Madina nan masu rakiya sukan tsaya daga wada'i an ce wada'i wato shine ai ban kwana da mutum saniya kuma shine tudu kamar jigawa nan ne sai su je su raka sai a ce to Allah ya kiyaye a dawo lafiya sai a dawo gida kuma to shine ake cewa wurin saniyatul wada wajaba shukru alaina wajibi ne akan mu mu gode ma da alillahi da muddin dai wani mai da'awa yana da ko mai addu'a yana addu'a ma'ana muddin dai akwai mai da'awa mai cewa ya Allah kaza da kaza to wajibin mu kuma mai godiya ko kuma muddin mai da'awa na da'awa ayyuhal mab'uthu fina ya kai wannan da aka tada shi a cikin mu aka aiko shi cikin mu ji'ta bil amril muta'a ka zo da wani lamari na yi wa da'a ka zo da addinin da za a yi wa da'a mun fahimci wannan yawa wannan ita ce fassarar ta na'am mata za a yi mene?
Bikin da za a yi ran sallah
eh
shi maza ne da mata ko iya mata da
kuma a mata ne yau duk abin da ya shafi kiɗa mata ne ai namiji ba ruwansa da kiɗa yauwa babu inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wa maza su yi wani abu sunansa kiɗa babu ko da sunan addini ko da sunan holewa din duka din da aka bada dama maganar abin nan sai abin da ya shafi na soja da makamantansu na a wannan daban yawa abin da ya shafi harkar soja wanda zai gwarzanta masu yaƙi wannan shi ma ya zo shi daban amma ana zancen holewa abin da zai mutum da ya dan huta wannan babu shi a yi kiɗa ga namiji haka nan da sunan abautawa Allah ya bada lada shi ma babu kiɗa ga namiji mun fahimci wannan yawa na na'am na'am eh maimakon eh da mata yin suna bada ok sai su biyo matan eh na'am eh na'am na'am za a yi ta rawa
na'am gaskiya ne wannan dubbe halatta ba gaskiya ne
ba samu
na'am na'am sai a cire hijabin tin karawa Allahu musta'an haka ne eh na san wannan a garin nake ai yana cikin abubuwan da duka bai halatta ba hakikatan wato maza su taimakawa wai mata su ba su kayan kidan disco ai mun magana al harkar disco turawa babu inda ya halatta babu wani motsi da zaka yi ka jawo shi yadda ya halatta yawa haramun ne haramun ne duk wanda ya saba akan wannan matsalar ba akan dalili bane ko ibnu hazmin da aka roto su abuwa rashin inganta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan babin ne yasa ya faɗi wadannan abuwa amma hadisin ingantacce ne na hana wato wannan kayan kada kade annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuruku yawa dan haka haramun ne matan ko da su da aka halatta wa maganar cewa su yi wani abu na morewar irin wannan kidan ruwa ai mun san shi na al'ada ne kuma iyakarsa za a ga cewa abinda suke waƙe-waƙe ne na fasaha da iya wannan abu in ya tsaya iya nan ya isa amma ya haura ya kai ga al'adun da ba namu ba ko kayan kidan ko da Hausa ake yi amma kayan kidan na Turawa ne irin wannan na masu fina-finai dinnan duk yana cikin haramu mun fahimci wannan yawa ba cikin abin da ake halattawa Allah maɗauki ya kyauta ya kamata mutane mu a halin da mutane suke ciki na a koma kan harkar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ilmantar da mutane ina mutum yake da lokacin da zai irin waɗannan abubuwa mace har ta zo da hijabi a cire hijabi a tika rawa ko a tsakanin matan ai an haramta a rika tika rawa jikin bangarorin jikin mace yana motsawa yar uwarta mace ma tana gani wannan ko shi kansa ko shi din bai halatta ba na fatan fahimci wannan abu yawa ana ganin bangaren jiki kuma musamman yadda suke yanzu suke wannan anko din a yi wani dinki matsatse a je gun tela namiji ya auna ta ya taba bangarorin jikinta ya ce kaza da kaza waɗannan abubuwan ya kamata fa mu yake su ba yawa fasadi ne fasadi da zai ja mana bala'i iri-iri yawa duk inda zinace-zinace suka yi yawa bala'i da saban Allah ya yi yawa ba zancen a zauna lafiya ba Allah zai azabtar da mu da irin wannan tashin hankalin da ake ciki yawa dole mu gyara waɗannan halayen mu koma duk yadda muke ganin abubuwa zaman mu dare da addinin nan wallahi shine zaman mu lafiya yawa kasancewar an ce wani abu dan kadan haka ya halatta ko kuma sai mutum ya ce bari ya kiyasi sai ya dora to tunda dai kaza din ya halatta sai a ce amma la ya halatta mana kaza a'a babu wanda ya halatta maka annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya halatta ba irin wannan bane yawa abun al'adar mutane kuma da aka ce ba laifi su shi ma ba irin wannan bane da mutane suke a zamanin yanzu mutum ya bambance tsakanin wancan da wannan kar ya je ya dauki abinda Allah subhanahu wataala zai kama shi da laifi a kansa muna fata Allah maɗauki ya tsare mu da addinin mu ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kar ya mantar da mu maganar mu ta hijira maganar kidan nan yawa a cire shi kamar ba ai ba kar mu manta mu koma mu karanta maganar hijiran nan insha Allah za mu magana akan darussan su mako mai zuwa insha Allah